السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. يوزا متاشي سابن درسي تلقين المهتضر حكا نيكو sai dai kuma karatun ba zai zama yadda aka saba ba, don saboda littafin da nake amfani da shi na waya bata ko a nan masallaci ko kuma a gida. Sau da dama akan samu waɗansu maziyarta waɗanda ba sa kyautawa wani lokaci, sai su ɗauki littafi ba su dawo da shi ba. Da haka ban fahimta san idan na yi baƙo in ba na amince da shi sosai ba na shiga da shi cikin labarari ba. To ko dai na manta shi a nan gurin da aka tashi, kuma wani ya tsinta bai bani ba, ko kuma wani ya kai mun ziyara gida ya yi amfani da wannan damar ya ɗauki aro bai kawo mun ba cikin dai biyu. Na waɗin ba shi ne na ba, wannan na ce ya kawo mun nashi aro tun biyar da rabi, ba kawo ba sai shi da lokacin da lokacin duba shi ya wuce, yasa na ce ba shi tare sa. Saboda haka wanda za mu yi amfani da shi ba shi ne asalin littafin da nake amfani da shi ba, ƙila a samu ƴan kurakurai a ciki, kuma daga wannan darasin ƙila mu dakatar da darasin har sai lokacin da na samu nawa. Aru'a talqinul muhtabar. To daga yau dai kam sai dai lokacin da na samu nawa. Talqinul muhtabar. فإذا حضره الموت فألا من عنده أمور. متاثر يوتنا مغنى لأكن تلقين المهتبر واتو متمن المهتبر سيني متمن ديكي قفد متوى متمن ديكي رش اللازر دايكي صمان بذي تاكي بينا قفد متوى سيني المهتبر أبين دايكي نسي دي تلقيني فتا مسيتي كذا koya masa abin da zai faɗa. To talqini da nan gudanar nufin talqimi shahada, talqin shahada ce kenan. Ka koya masa cewa wato sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah daidai lokacin da yake fama da rashin lafiya, da kila ma da ke yake iya magana, ka ce da shi qul la ilaha illallah. To shine ma da ce fa iza hadarahu almautu, idan mutuwa ta zo dab da mutum, fa alaman indahu umur, wanda yake wurin nan akwai al'amurra da suke kan shi wanda ake son ya lizince su ya koyawa shi wannan mara lafiya. Abu na farko, an yulqinuhu shahadata liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-jannata yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla zalika ma asabahu. Abu na farko kenan, an yulqinuhu shahada, su masu jiya su nakaltawa wannan mara lafiya kalmar shahada, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, domin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi inda yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah, ku rinka ku fadawa marasa lafiyan ku wato mautakum anan wanda ba su riga sun mutu ba, domin wanda ya riga ya mutu me zaka tuni. Mautakum yani alladhi qaruba almautu ilayhim, ku fadawa wadanda suke dab da mutuwa, ku fada musu sai la ilaha illallah. Yace man kana akhir kalamihi la ilaha illallah inda almauti, wanda karshen maganarsa ta kasance ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah a wurin mutuwarsa, dakhala aljannata, to lalle zai shiga aljanna, yawman min ad-dahri, ko da rana ɗaya ne a yi da ya fito wannan kalma, karshen yininsa a duniya ya zanto wannan shine karshen abin da ya faɗa. Ko da ya shekara ɗari duk yana ɓarna, in dai karshen abin da ya faɗa la ilaha illallah, to zai shiga aljanna. To sai dai shiga aljannan kila ya zanto mubasharatan da an yi hisabi ya wuce aljanna, kila shiga aljannan ya kasance a karshen lamarinsa, ma'ana bayan an hora shi da wuta akan laifukan su, dai da karshe dai a sakamakon kalmar ba zai dawoma a cikin wuta ba, zai zo shiga aljanna. Ina fatan kun fahimci wannan. Saboda kar mutum ya dauka ayi tabarna shikenan idan an zo alaka na masa kalmar shahada, wannan zai hana shi shiga wuta. Fadin annabi cewa zai shiga aljanna, wannan gaskiya ne, babu wani tantama akan shiga su aljanna. Matukar karshen abin da ya faɗa shine mai la ilaha illallah. To sai dai shiga aljannan nan shin a farkon al'amari ko kuma sai bayan an masa horo da wuta a sakamakon laifukan sa? To wannan kuma gurgurdan girman laifukan sa ko rashin girman su, gurgurdan riskar afwar Allah gare shi ko rashin riskar sa? Ina fatan kun fahimta. Wa in asabahu qabla zalika ma asabahu, ko da wani abu ya same shi cikin ababen da zai same shi, dai karshe dai zai shiga aljanna. Wa kana yaqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna, man mata, dukkan wanda ya mutu, wa huwa ya'lamu, alhali yana da cikakken sanin wannan kalima ta la ilaha illallah, to dakhala aljanna, lalle zai shiga aljanna. To anan ne waɗansu malamai suka ce yana daga cikin sharadin kalmar shahada al-ilmu, sai in ka san ma'anarta. Amma idan mutum zai ce la ilaha illallah, a ce me ma'anarta? Ya ce ba sarki sai Allah, to kuma kalmar shahadarsa ba ta yi daidai ba kenan, dan bai san ma'anarta ba. Dan ita ba ta nufin ba sarki sai Allah, tana nufin babu abin bauta bisa ga cancanta saiwa sai Allah. Daga nan ne, saboda wannan nassin hadisin yace man mata wa huwa ya'lamu, sai suka ce al-ilmu shartun min shurut la ilaha illallah as-sab'a, sai daga cikin sharɗan kalmar shahada guda bakwai kenan shine ilmi, sanin ma'anarta. Dan haka Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li rabbika, da kuma yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna. Sai malaman tafsir suka ce man shahida bil haqqi ay man shahida bila ilaha illallah allati hiya al haqq fi hadhihi al aya wa hum ya'lamuna ay ya'lamuna ma'anaha. Kaman nan gurin man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al janna. Wa fi hadithin akhar, aw wani hadithin kuma daban, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al janna, wanda duk ya mutu bai taranya Allah da wani abu ba, bai hada Allah da wani abu ba, dakhala aljanna, shi ma wannan zai shiga aljanna. Ma'ana ko da yana da zunubin da zai shiga wata karshe, dai za a fitar da shi a kai shi aljanna. Duk waɗannan hadisai suna alkawarlanta shiga aljanna, sai dai ba su tantance shiga aljanna tun a farkon al'amari ko kuma sai karshen al'amari ba. Almuhim dai mutum zai shiga aljanna a sakamakon wannan kalma. Ina fatan kuna fahimta. Waɗannan hadisai guda uku da ya kawo, da na lakkinu motakum, da man mata huwa ya'lamu, da kuma man mata la yushriku billahi shay'an, shi ne ce akhrajaha, wanda ya fitar da waɗannan hadisan gaba ɗayansu guda uku nan, muslimun, shi ne imamu muslim, fi sahihihi, cikin ingantaccen littafinsa, wa ziyadatu fil hadith al-awwal, dadin da ke cikin hadisin farko, asalin hadisin lakkinu motakum la ilaha illallah, sai ya tsaya anan. Amma dadin da ya biyo baya, wanda ya sa shi in bracket, ma man kana asara kalami har zuwa karshe, shine ce wa ziyaratu fil hadith al-awwal, dadin da ke cikin hadisin farko, inda ibn Hibban, imamu ibn Hibban ne ya ruwaito ta, amma muslim bai ruwaito wannan dadin ba, shi dai ya ruwaito daidai latinu mautakum la ilaha illallah. Amma tan man kana asara kalami la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannata yawma min ad-dahr wa in asabahu qabla zalika ma asabahu, wannan ziyada ta ibn Hibban ne shi ya ruwaito da wannan ziyada, amma shi ma dai hadisi ne ingantacce. Wannan duk amanar ilimi ce, dan karka dauka gaba ɗaya ruwayar musulunci, sai ce a rabin farkon ruwayar musulunci, amma garken kuma ruwaya ce ta Ibn Hibban. Dan haka ilimi yake tafiya, duk abin da ka tsoro daga inda ka tsoro sai ka faɗa, dan in an je nema a samu. An gane ku? Wal Bazzar da Imamul Bazzar duk sun ruwaito wannan hadisi. Abu na farko shine mutum kai za a koya masa ne kalmar shahada, kuma za a ce masa ce kalmar shahada. Abu na biyu fa, an yad'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khayran li hadithi ummi salamata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha hadartumul marida aw al mayyita faqulu khayran فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أبو نبي كنان أن يدعو له lokacin da kake wajen sai ka rinka yi masa addu'a, kana roƙa masa alherin duniya da na lahira, kana neman masa tsari daga sharrin duniya da na lahira, kana yawan roƙa masa gafara. To wani Allah duk Allah sa dai in dai mutu a ce to Allah sa a cika da imani, kana yi masa addu'a a wannan wuri, sawa'un ya ji ko bai ji ba, kai dai ka yi masa addu'a. Wannan sunna ne na majiyaci, an gane ko? Wala yaqulu fi hudurihi illa khaira, lokacin da suke halarta wajensa kar su faɗi wani abu sai wanda yake na alheri. Li hadisi Ummi Salma, wannan ko saboda hadisin Ummi Salma Allah ya kara mata yadda, tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya kara mata tabbata gare shi, yace idza hadartumul marida, idan kun halarci mara lafiya, awil mayyita, ko kun halarci mutumin da yake gab da mutuwa, shine al mayyit, faqulu khairan, to duk abin da zaku faɗa ku faɗa alheri a wajen. Fa innal mala'ikata, domin mala'iku, yu'amminuna ala ma taquluna, suna cewa amin akan duk abin da kuka faɗa. In kun ka faɗi sharri za su ce amin, in kun faɗa alheri za su ce amin. To da haka sai annabi ce faqulu khairan, to ku ku faɗa alheri a wajen, dan in ya dace da faɗin amin din mala'iku, kaga ai mutum ya samu. Saboda faɗin amin ita kanta ai ma'ananta a larabci menene ma'ananta? Allahumma stajib, ya Allah ansa. Idan kun ka faɗa alheri sai mala'iku su ce amin, bi ma'ana Allahumma stajib, ya Allah ansa. Shi yasa da mai yin addu'a da mai cewa amin dukkansu ana sa musu suna masu yin addu'a. Akhrajahu Muslimun wal Baihaqi, wannan hadisi Imamu Muslim da Imamu al-Baihaqi suka ruwaito shi, wa gairuhuma, da waɗansu daga cikin malaman hadisi. Idan kuka lura duk lokacin da Bukhari ya ruwaito hadisi ko Muslim ya ruwaito, baya bukatan wani sai ya ce maka sahihi ne ko ba sahihi bane ba. Inda da Bukhari da Muslim suka ruwaito tabbata ne kawai hadisi sahihi ne, ko Muslim ya ruwaito tabbata ne sahihi. In ya kawo wannan su da wannan kamar ƙarawa abin nan din ƙarfi ne. Amma in wani rato ban da shi dole sai an nasanta cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba, ko hasan ne ko ba hasan bane ba, sahihul li zatihi aw sahihul li ghairihi, hasanul li zatihi ko hasanul li ghairihi. Malai ce walaysa talqinu dhikra shahadati bi hadarati al mayyit wa tasmi'aha iyyahu, bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al ba'd. Walaysa talqinu dhikra shahada, ba talqini bane ba ka rinka maimaita kalmar shahada kai da kanka, bi hadratil mayyiti, a wurin shi mara lafiya, wa tasmi'aha iyyahu, da jiyar da shi kalmar shahada din. Wannan ba shine talqini ba. Menene talqini? Bal huwa amruhu, shine yi masa umarni, bi an yaqulaha, ka ce ce la ilaha illallah. Ka san mai da muka saba a malikiyance, ba za ka ce da mutum ce la ilaha illallah ba, wai sai dai ka rinka maimaitawa a bakinsa ko a samu ya tafa ya faɗa. Suka ce wai dan saboda lokacin da kake cewa ce la ilaha illallah, wai kuma shaitan yana daga gefe yana ce masa wai ce kana kan addinin Yahudanci ko Nasaranci, wai dan jin tsoron kare je an sawa shaitan wajen kokarin an sama shi yasa ba za, wai sai dai ka rinka faɗin wannan din, kar ka ce ce, sai dai ka yi ta maimaita wannan kalmar. Amma nan zahiri ya saba zahirin hadisi, zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka umarce shi ya faɗa, khilafan lima yazunnu al-ba'd, sabanin abinda wani sashi na mutane ke zato, su suna ganin ka ce ka umarce shi da faɗin la ilaha illallah wannan ba daidai bane ba. Wad dalilu hadithu Anas radhiyallahu anhu, dalilin wannan da awata mu cewa zaka faɗawa mara lafiya ce la ilaha illallah, hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi sura da aminci tabbata gare shi, ada rajulan min al ansari, ya ziyarci ya je gayar da wani mutum daga cikin mutanen Madina. Al iyada shine gaida mara lafiya, ba ziyara haka kawai ta abin nan ba, ziyara ta gaida mara lafiya ita ce ake cewa al iyada, sai a ce adahu yauduhu iyadatan, bi ma'ana zarahu li ta'ziyatihi fi mardihi, dan yi hakurtar da shi cikin rashin lafiya. Ada rajulan min al-ansari, ya je duba wani mara lafiya cikin mutanen Madina, fa qala, sai annabi ce da shi, ya khali qul la ilaha illa Allah, an gane ko? Fa qala aqalun am ammun, فقال بل قال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي تدشي يا خالي يا دن أوان مهيفياتا سكن فداك دن أوان مهيفياتا نهكيكا ko kuma ga mutumin da kake so ka shigar da farin ciki a jikinsa sai ka nuna kamar akwai dangantaka ta jini a jikinka ko babu dan saboda wannan al'adar larabawa suka faɗa ka a larabci annabi ce ya khali ya dan uwan mahaifiyata qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah fa qala sai wannan mutum ce a khalun am ammun shin dan uwan mahaifiya ne matsayina ko dan uwan mahaifi sai annabi ce bal khalun a dan uwan mahaifiya din nasu dangin mahaifa sun dangi na wajen mahaifiya sun fi zumunci kuma sun fi nuna jin tausayi waɗansu ba suka ce wai don saboda haka ya kasance an tsaga musu farali a cikin rabon gado amma dangi na wajen mahaifi ko ba tsaga musu farali ba suna ci da ta'asibi to da mai cin gado da farali da mai ci da ta'asibi wanne fi ƙarfi mai ci da farali ko dan shi ya fi tabbas in an zo rabo dole an san yana da wani abu sananne sulusi ne yake da shi dama farali guda nawa ne farali gaba ɗayansa ba guda shida bane ba nisfun wa rubu'un summa nisfur rubu'i wasulusu bi nafsi shar'i wasulusani wa huma tamamu fa'fa fa kullu hafizin imamu haddace haka ce fa'fa fa kullu hafizin imamu farali ne guda shida ko kashi ɗaya bisa shida ko kashi ɗaya bisa takwas ko kashi ɗaya bisa hudu ko kashi ɗaya bisa uku ko rabi ko kashi biyu cikin uku shine farali za a ce a ba wani kaza a ba wani kaza amma shi mai ci da tasibi sai in waɗannan sun rage wani abu za su samu in an zo raba daidai mai kashi kaza bisa kaza samu mai kashi kaza bisa kaza samu dukiya ba ta sauri ba shi mai tasibi mai zai sai kallo to shi yasa da aka zo rabon gado dan yan uwa wanda kuke uwa daya suna da farali sananne inna imra'an halaka laysa lahu waladun wa lahu ba wannan ba kai da yake cewa yuratu kalalatin aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus kaga dan uwa wanda kuke uwa daya na da kashi 1 bisa 6 yar uwa wanda kuke uwa daya ita ma tana da kashi 1 bisa 6 amma in sun kai biyu zuwa abin da ya sama maza ne ko mata ne fa in kanu aksar min zalika fahum shuraka'u fi thuluth amma yan uwa wanda ake uba ɗaya kadai ba su da wani sanannen abu sai dai in an rage su samu in ba samu ba shikenan shi yasa ya ce masa ya khali ya dan uwan mahaifiya shi kuma sai ce a khalun am ammun dan uwan mahaifiya ne ni ko dan uwan mahaifi ne fa qala bal khalun sai ne ce dan uwan mahaifiya din ne an gane ku faqala sai mutumin ya saki cewa fa khairul li ana qulu la ilaha illallah wa tumubi alheri a gare ni yanzu a wannan halin shine in faɗi la ilaha illallah ba abin da yafi wannan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai annabi ce eh babu abin da yafi wannan a irin wannan matsayin to kaga wannan nassin hadisi ne annabi yayi umarni da mutum ba wai zuwa yayin ka maimaita ta ba wannan hadisi akhrajahu al-imam ahmad Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito shi sai yace bi isnadin sahihin ala sharti Muslim kaga da yake ba Bukhari bane ko Muslim dole sai ya faɗi matsayin hadisin amma Bukhari da Muslim ba sa bukatan a faɗa kowa ya san matsayin sa wa qala Husaynun al-Ju'fi dakhaltu ala al-A'mash ana wa za'idatu fil yawm alladhi mata fihi والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه باين ودنجن حديثي هكا سيرين صحابي تابعيتك حسين الجوفي يكي توا دخلت على الأعمش ناشق وجن أعمش وانت تين دك سكين معلمان تابعي انغانيكو ana wa za'ida ni da wani mutum da ake kira za'ida wato ɗaya daga cikin fuqahaul madina saba'a kenan cikin tabi'ai fil yawmin ladhi mata fihi mun je wurin sa a daidai ranan da ya mutu cikin sa shi wannan a'amash wal baytu mumtali'un min ar-rijali gidan a cike yake da mazaje, an zo dudduba shi, an zo duba mara lafiya. Iz dakhala shaykhun, sai ga wani dattijo ya shigo, fa qala, sai yace subhanallah, wato yayi fada wannan kalma, yace tarawna rajula wa ma huwa fihi, yanzu kuna ganin wannan bawan Allah da abin da yake cikin shi, wa laysa minkum ahadun yulqinuhu, dukkun yi shiru babu wanda zai koya masa kalmar shahada, ba wanda zai nakalta masa kalmar shahada, gashi na cikin halin kakani kai, kawai kun zo na da sunan kun zo ziyartar mara lafiya, ko kuna fira ko kuna wani abu. Kaga kenan wannan sai nuna menene shiryar sahabbai da tabi'ai da ma sun saba da yin haka, dan gashi wannan yana sanatar da su. Fa qala al-a'mashu hakaza, fa ashara bis-sababati wa harraka shafataihi, sai a'mash ko ya faɗi kalmar shahada din, fa ashara bis-sababati, ya nuni da hannunsa, wa harraka shafataihi, wato ya kuma motsa laifansa, ba mu ji abin da ya faɗa ba, amma nuni da ya da hannunsa ya nuna la ilaha illallah, shine ashara bis-sababa, wannan manuniya kenan ita ce sababa, sai nuni da ita, wa harraka shafataihi, ya motsa laifansa, wanda yake nuna mana lalle ya faɗi kalmar shahada, da yaji wannan dattijin yayi wannan magana. Rawahu Abdullah ibn Ahmad fi kitabihi, wanda ya ruwaito wannan asar shine Abdullah dan gidan Ahmad bin Hanbal a cikin littafin sa al-ilalu wa ma'rifatur rijal bi sanadin sahihin da kikkiawan sanadi. To kuma ya shaharta ko wani hadisi da ya shahara wanda ake cewa idan mutum ya zo rashin lafiya a maimakon la ilaha illallah sai dai karanta masa suratul yasin, me matsayin sa? Malai ce wa amma qira'atu suratul yasin indahu wa tawjihuhu nahwa al-qiblati falam yasihha fihi hadithun bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha wa qala alaysa al-mayyitu ra'an muslima. Malai ce wa amma qira'atu suratul yasin, amma karanta suratul yasin a wurin mara lafiya ko wanda yake dab da mutuwa, wa tawjihahu nahwa al-qiblati, da fuskantar da shi zuwa ga al-qibla, falam yasihha fihi hadith, babu hadisin da ya inganta da wannan bayani, da hadisan da suka zo kan wannan da'ifai ne. Laqinu mautakum suratul yasin, haka wadansu suka ce, haka hadisin yake. To anan ma sai wadansu suka yi sabani, to wai zaka karanta masa suratul yasin lokacin da baya da lafiya, ko sai bayan ya riga ya mutu ka je gindin kabarin sa ka karanta suratul yasin? Har aka gina mas'ala guda biyu a fikihu, wadansu sun ce kaza, wadansu sun ce kaza, to hadisin bai ma inganta ba. Falam yasihha fihi hadith bal kariha sa'id ibn al-musayyib, sa'id ibn al-musayyib ya nuna wannan makruhi ne, bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha, sa'id ibn al-musayyib ya wa tawjihahu nahwa al-qibla, aha, abinda shi ya karhanta wato sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha, wato fuskantar da mutum zuwa ga al-qibla. Wadannan sun ce idan mutum yana abun da rashin lafiya sai a fuskantar da shi zuwa al-qibla, kansa yana dama ko kafafunsa, kansa yana nan gurin, kafafunsa na nan gurin, an kwantar da shi a tsagin jikinsa na dama, duk wannan yana nan a cikin littafin fiqhu tun daga risala. To sai ibn al-musayyib ya ce wannan makruhi ne, wa qala, yake cewa alaysa al-mayyitu ra'an musliman, shi wannan mutum da zai mutu ba musulmi bane ba? Ba kullu yana kallon al-qibla ba, sai yau ne kuma yanzu ku nuna masa inda al-qibla take, ai ya san inda take. Wa anzur ata bin Abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi wa indahu abu salamata bin Abdurrahman fa ghushiya ala sa'idun ala sa'idin فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال هولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك؟ فقال أنا أمرتهم. فأمر سيد أن يعاد فراشه. وعن زرعة بن عبد الرحمن an karɓo wannan magana daga zur'a ɗan Abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi, shi zur'a ɗan Abdurrahman ya halarci sa'id ibn al-musayyib daidai cikin rashin lafiyansa, da wato ake tsammanin yana dab da mutuwa, wa indahu abu salmata bin Abdurrahman, ya ishe abu salmata bin Abdurrahman tare da shi, fa gushiya ala sa'idin,
har su ma ta kama Sa'id ibn al-Musayyib, ya zanto kamar ba rai tare da shi, ya suma a lokacin. Fa amara Abu Salma ta an yuhawwila firashuhu ila al-Ka'aba, sai Abu Salma ya umarci marasa lafiya cewa ai maza a juyar da fuskar Sa'id ibn al-Musayyib zuwa al-Qibla. Sai aka yi maza, aka yi tali-tali, aka juyar da shi zuwa ga al-Qibla, yana sume bai sani ba. Fa afaqa, sai Sa'id ibn al-Musayyib ya farka daga suman da yayi, sai ya kalli kansa ya ga ba a yadda ya kwanta ba. Fa qala, sai ce hawwaltum firashi, shin kun juyar da shimfiɗata ne? Fa qalu na'am, suka ce eh, mun juyar da shimfiɗarka. Fa nazara ila abi salamata, sai Sa'id ibn al-Musayyib ya kalli Abu Salma ibn Abdurrahman. Fa qala urahu bi ilmika, ina tsammanin da iliminka aka yi wannan, kana da masaniya kan wannan juyawar da aka yi. Fa qala ana amartuhum, sai ce eh, lalle ni na umarce su. Fa amara Sa'idun an yu'ada firashuhu, sai Sa'id ya ce ku juyar da shimfiɗata da take da. Ma'ana ba sai an juyar da ni al-Qibla ba. أخرجه ابن أبي شيبة وأن أثر ابن أبي شيبة نيروي في تجلة المصنف بسند صحيح عن زرعة لذي كاوان سنيدي بشي زرعة بن عبد الرحمن. ولا بأس في أن يهضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم. باب ليتي wato musulmi ya halarci kafiri idan yana cikin rashin lafiyar da ake tsammanin ilma zai mutu ciki. Babu laifi musulmi ya je wannan wuri liya aribal islam alaihi, don ya kiran shi zuwa ga musulunci, yana dab da mutuwa ɗin kai kiran shi zuwa ga musulunci. Raja'a an yuslima, don fatan koya musulunta kafin ya mutu. Li hadisi anasin, wannan ko saboda hadisin Anas dan Maliku رضي الله عنه قال انا ذكي سوى كان غلام يهودي يخدم النبي فمرض. اكون يارو بيهودي وانده ينا يوى النبي هدما وانا سوى ايكتا ايكتا نيو دا كلن سيرش الله فيها تكامشي وانا يارو. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤده سيء النبي هدد ومن يقشش امس امر الله فيها. فقعد عند رأسه, sai ya zauna kusa da inda kansa yake. Fa qala lahu, yace da shi aslim, shiga musulunci. Fa nazara ila abihi wa huwa indahu, sai yaron ya kalli annabi sai ya kalli mahaifinsa. Fa qala lahu, sai mahaifinsa yace da shi ati' abul qasim, ibiya ga baban qasim. Fa aslama, sai koyi shiga musulunci. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول, sai annabi ta da mishi tabbata gare shi ya fito daga wajen wannan yaro yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tsamar da shi daga wuta. Falamma mata, yayin da wannan yaro ya cika, qala, sai annabi ya ce sallu ala sahibikum, ku zo ku yi sallah ga dan uwanku, ga abokinku, ya ce wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam. To ce wata sallu ala sahibikum ya nuna shi yayi ko bai ba? Ai ba sharadi ba ne ba cewa sai in bai yi ba zai ce, zai iya wa yayi shi ma. Ku duba dan uwansu annabi Yusuf, wannan su 11 ne ko, lokacin da babansa yake da zai ba su kanan annabi Yusuf, yake cewa to shikenan bazan lan ursilahu ma'akum hatta tutuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum, yace sai kun yi ma alƙawarin lalle ba za ku dawo gida ba sai tare da shi, sai dai inda an gama da ku ne gaba daya. Kaga lokacin da suka je, annabi Yusuf ya yi dabarar da ya kama dan uwansa, yanzu yana so ya tura yan uwansa su je su faɗa wa mahaifinsa cewa ba mutuwa ya ba, amma ga shi sarki ne ya kama shi da laifi. Shi sai ya zauna, sai ya ce musu me, irji'u ila abikum fa qulu ya abana inna banaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin, yace irji'u ila abikum, ku je wajen babanku, shi ba babansa bane ba. Fa qulu ya abana, ku ce da shi ya mahaifinmu, inna banaka saraq, danka ya yi sata, wa ma shahidna illa bima alimna, amma shi ma babansa ne, amma bai ce ba irji'u ila abina, sai ya ce me, irji'u ila abikum, tare da cewa shi ma na ciki. To nan da annabi ya ce sallu ala sahibikum, ba yana nufin cewa shi bai yi wani ba, amma da an kawo kissar mutum ya yi wani laifi ko wani abu, an zo har annabi ya zo ya salla sai ya fasa saboda wannan lafiyar sallu ala sahibikum kuma ya zo kan waɗansu hadisai wanda aka kama shi da wanda yake ya mutu da bashi a kansa da yawa an zo za a yi masa sallah har annabi ne ce ana binsa bashi aka ce sai annabi ce to sallu ala sahibikum wannan nuna annabi bai ba da kuma wanda ya saci dukiyar ganima kafin a raba sai annabi ce sallu ala sahibikum shi ma ya ki masa sallah ya ce aje ayi wannan ya nuna shi bai yi ba amma rashin yinsa kuma shin yana nuna ba halal bane ba a yi halal ne a yi amma sai dai don faɗakarwa dangane da halin da wannan mutum ke ciki kar waɗansu ma su mutu akan irin wannan halin shi yasa annabi ke yin irin wannan a takaice dai wannan ba yana nuna annabi bai yi ba ne akhrajahu al-bukhari wal hakim wal baihaqi wa ahmad hadisin wannan bukhari ne da Imam al-Hakim da Baihaqi da Ahmad bin Hanbal suka ruwaito shi wa ziyadatu lahu fi riwayatin wannan ziyada ta karshe ta zo ne a cikin riwayar Imam Ahmad cewa falan ma mata kala sallu ala sahibikum to wannan na nuna kenan koda mara lafiya kafiri ne namiji ko mace in dai akwai manufar a kirai mutum zuwa ga musulunci za a je a duba shi kuma gashi an ce wannan gulamun yahudi ne yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam da wannan waɗansu suka ce kenan ya halatta ɗaukan wanda yake ba musulmi ba a ƙarƙashinka yi aiki babu laifi amma kuma ya kasance kana amfani da wannan damar kiran shi zuwa ga musulunci ina fata an fahimta to ma iya ƙara na gaba ko inda dai wannan ya riga wuce ma alal hadirina ba'da mauti fa iza qudiya wa aslama ar-ruha fa alaihim iddatu ashiya wannan matashiyar magana ce ma alal hadirina abin da yake wajaba ga waɗanda suke halarce ba'da mautihi bayan mutuwar mutum waɗanda suke wajen da zaran sun fahimci ya cika menene abin da yake wajibi a kansu su fara a wannan lokaci malai ce fa iza qudiya idan an zartar da al'amarin mutuwa kan wannan bawan Allah wa aslama ruha ya riga ya miƙa ransa fa alaihim iddatu ashiya to wajibi ne kan waɗanda suke wajen waɗansu al'amura ga sunan kamar haka alif wa ba abu na farko da na biyu wato a da b ya haɗa gaba ɗaya an yi gumidu ainihi farko su rinrintse masa idansa idan idansa na buɗe wato sai su sa hannu su rinrintse masa idansa wa yad'u lahu aidan kuma su ci gaba da fara masa addu'a tun a wannan lokaci tun ma kafin a tare ku da kuke wajen kanku saboda me li hadisi ummi salmata qalat dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salmata wa qad shaqqa basarahu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه hadisin ummu salama take cewa da sala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama annabi sallallahu alaihi wasallam zabata gare shi ya shigo wajen abu salama wato mijinta kenan mijinta wanda da ya mutu ne kuma daga baya annabi ya aure ta annabi ya shigo wajen abu salama wa qad shaqqa basarahu ya riga ya bubbude idansa shi abu salama fa aghmadahu wato bayan mutuwarsa kenan fa ya ga duk idansa abu bude aka kafaka gaba daya fa aghmadahu sai annabi rintse masa idanunsa thumma qala sannan yace innar ruha idza qubida rai lokacin da aka zare shi daga jikin mutum tabi'ahul basar sai ido ya bi shi da kallo wato kamar mutum yana gani gashi nan an yi sama da ran sai ido ya bi wannan ruhi da kallo fa dajja nasun min ahlihi a wannan lokaci sai mutanen da ke kewaye da annabi lokacin da ya rintsa idan Abu Salama sai suka fashe da kururuwa fa kala sai annabi ke cewa la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar ku yi wa kanku wata addu'a sai ta alheri, kar ku ce mun bani mun lalace dan saboda sakamakon mutuwar wani, dan in kai haka kawar kawa kanka menene du'a'i na sharri. Yace kar ku yi wa kanku addu'a sai ta alheri, fa innal mala'ikata yu'minun, domin mala'iku sukan ce amin ala ma taquluna dangane da duk abin da kuke faɗa. Thumma qala, sannan annabi sai ce Allahumma ighfir li abi salma, ya Allah kai gafara ga Abu Salma, warfa darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah ka daukaka darajarsa fil mahdiyyin cikin shiryayyun bayinka, wa khlifhu fi aqbihi fil ghabirina, ya Allah ka halifance shi fi aqbihi a cikin zurriyansa, fil ghabirina cikin ragowar da suka rage rayayyu, ka halifance shi abinda yake daukan nauyi na iyalinsa da ahalinsa lokacin yana da rai, ka halifance sa wannan nauyin ya kasance ka dauka ya Allah. Abinda annabi roƙa masa kenan, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, kai masa gafara tare da mu ya ubangijin halittu, wafsah lahu fi qabrihi, ka yalwanta masa cikin kabarin sa, wa nawwir lahu fihi, ka haskaka masa kuma kabarin sa. Kaga wannan a wurin kenan ko, yana rinsa irin su sai yi wannan addu'a. Kenan sunna ne ku waɗanda kuke wuri mara lafiya, da zaran ya cika ko ta cika sai ku rinsa idan wannan mamaci, bayan ku rinsa idan sai ku yi masa addu'a, ya Allah ka zikan wani, ya Allah ka yi wawa na gafara, ya Allah ka albarkaci zurriyarsa, ya addu'a makamanciyar wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Salma. Wannan hadisi akhrajahu Muslim wa Ahmad wal Baihaqi wa ghayruhum. Abu na uku jim kenan, an yi gattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, bayan an riga an rufe idansa an yi masa wannan addu'a, to sai kuma su lullube shi, an yi gattuhu, su lullube shi bi thawbin, da wani tufafi, yasturu jami'a badanihi, wanda zai suturce dukkan jikinsa gaba daya, mayafi ne, bargo ne, ko ma wani irin abu ne wanda zai suturce jikinsa gaba daya, sai a rufe shi a wannan lokaci. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. النبي صلى الله عليه وسلم لوكة ديتك سجي أن للبيش ببرد دون ميافي حبرة وان ديكي دروان كسا كسا كو ديكي وان سنفسر حبرة دو تفسر اندبان. أخرجه الشيخاني وأن إمام الشيخان واتو بخاري دا مسلم سكر ويتوش في صحيحيهما والبيهقي وغيرهم. معنى ذلك أجا وأن شيني حجكم وأن مثلا دال أبنى حدكينا وفي هذا وهذا في غير من مات مهرما وأن للك يواد ذائي أتوى للك متندفة بما يسيكو. To wannan fa ga mutumin da ba a filin arfa ko kuma ba cikin ihrami bane ya mutu. Fa ammal muhrimu, amma wanda ya mutu da ihrami a jikinsa, yayi niyyar aikin haji ko umara, ya kai arfa bai kai ba, ya dai riga yayi ihrami, ihramin dan na haji ne ko na umara ne, fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu, za a lullube shi amma ba za a rufe kansa ba, ba za a rufe fuskarsa ba, sai a lullube jikinsa amma a bar kansa da fuskarsa a bude. Saboda kun san mai ihrami, idan ka ihrami da aikin haji ko umra, ai baka rufe kanka, baka sa hula, to shi duk da ya mutu har yanzu ai bai kwance ihrami ba, duk da ya mutu bai kwance ihrami ba, ya riga ya fara aikin haji bai karasa ba, kuma ba a cire ihrami sai an je an yi mai hatta ya bulugal hadiyu mahilla, har sai ranar yanka shi ne ranar idi, to shi bai je ba ga wannan rana ga shi ya riga ya mutu, kenan kar ku rufe shi har yanzu na cikin ihraminsa. Li hadith ibn Abbas qala, saboda hadisin Abdullah dan Abbas yace, bainama rajulun waqifun bi arfa iz waqa'a ala rahilatihi fa waqasathu, bainama rajulun waqifun bi arfa, yayin da wani mutum yake tsaye a filin arfa, iz waqa'a an rahilatihi, sai ya fado da kan dabbarsa. Wannan ya nuna tsayawan arfa ka iya yin ta akan abin hawa, tunda shi akan dabbarsa ma yake tsayawan arfa, sai faɗo da kan dabbarsa, fa waqasathu, wato sai ta rinka taka shi da kofatanta ita dabbar, bayan ya faɗo da kai shine fa waqasathu, dabbar kenan. Aw qala fa aqasathu, a wata ruwan yace fa aqasathu, wato ta murmushe shi ita wannan dabba. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ce da sahabbai, igsiluhu bima'in wa sidrin, ku je ku wanke shi da ruwa ko kuma sa bagaruwa a wasu sidrin kai bayin sunanta magariya, ku sa magariya. To da haka wadansu suka ce yanzu ka iya amfani da sabulu ko sallayat ko premier ko ma wanne ne inda wajen wanke mamaci ne, su can ba su da sabulu shi yasa suke wankewa da me magariya da ita ke fitar da datti. Wa kaffinuhu kuma ku yi masa likafi fi saubaini a cikin tufafi guda biyu. Wa fi riwayatin amma wata riwayan sai ce fi saubaihi, cikin tufafin sannan guda biyun nan na ihrami, wannan kurjallan da ya daura kugunsa da wanda yake daura kan kafadansa, ku yi masa ihrami da shi, kar ku ƙara wani abu, ku yi masa likafani da shi, kar ku ƙara wani abu. Wala tuhannituhu, kada ku sanya masa turare. Wa fi riwayatin wala tutayyibuhu, kar ku sa masa wani kayan kanshi. Wala tukhammiru ra'sahu, kar ku rufe kansa. Wala wajhahu, kar ku rufe fuskarsa. Fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, domin za a tashe shi ranar tashin kiyama yana talbiya, yana labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. A wannan ya mure yana tabbatarwa da Allah ilahantaka a wannan rana, tauhidi tsabagi, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Saboda haka za a tashe shi yana talbiya kamar yadda ya kasance na yashin wurin, don haka ba za a rufe fuskarsa ba, ba za a rufe kansa. Akhrajahu shaykhani. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi fi sahihaihima, a cikin ingantaccen littafinsu. Wa Abu Nu'aym, haka Abu Nu'aym ya rawaito shi fil mustakhraj, a littafinsa mai suna al mustakhraj ala sahihaini. Wannan mai nane mustakhraj kuma sai dai wani lokacin. Wal Baihaqi, da Imam Al Baihaqi. Wa laysat az-ziyadatu inda Al Bukhari, amma wannan ziyada ba a cikin Bukhari take ba, wannan ziyada da zo la tusayibuhu wa la wajhahu ba cikin Bukhari take ba, kenan tana cikin Muslim da sauran kenan. Saboda haka dai kaga kenan wanda yake mai ihrami ne kadai ba za a rufe kansa ba. An fahimta ko? Dangane da lallubewa. Sannan wannan rishin rashi kai na mai ihrami, shin ya shafi lokacin da ya cika wajen lallubewa da za a yi kafin a zo a yi masa wanka a sa masa likafani, ko ya shafi har wajen sa likafani? A yadda zahirin hadisin ke nunawa, har wajen sa likafani, in dai wanda ya mutu ne da harama ta aikin hajji ko umra da ihrami jikinsa, har likafani ana rufe jikinsa ne, amma banda kai. Dan me yake cewa wa kaffinuhu fi saubaini wa fi riwayatin fi saubaihi wa la tuhannituhu wa la tutayyibuhu wa la tukhammiru ra'sahu? Wannan fi siyaq al-bayan ala at-takfin kenan. Saboda haka wajen likafani. Abu Nabiyar, an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu li hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an. Sannan ku yi gaggawa, an yi ajilu, su dangin mamaci su yi gaggawa bi ta jihizihi, wajen har haɗa shi a kai shi kabarinsa, wa ikhrajihi, da fitar da shi daga gidansa, idza bana mautuhu, matukar dai mutuwa ta riga ta bayyana cewa wani ya riga ya mutu, to kana tsaya ana wani jinkiri, sai a yi gaggawar wato yi masa abin nan sutura. Li hadisi Abi Huraira, saboda hadisin Abu Huraira wanda yake marfu'i daga annabi, yake cewa asri'u bil janazati, ku yi gaggawa wajen har haɗa mamaci wajen kashi cikin makwancinsa. Al hadis, wannan hadisi ne wanda yake mai tsawo, amma ya takaice shi anan. Wa sayati bi tamamihi fil fasl 47, hadisin zai zo cikakken shi a fasali na 47. Wa fil babi hadisani akharani, a cikin wannan babi akwai hadisai guda biyu. Me yake nufi da fil babi? Aiki al-isra bil janazati, gaggawar yawa mutum sutura dai shi ne ke nufi filbabi, ba yana nufin farkon matashiyar magana ba gaba ɗayanta. An gane ko? Akwai hadisai guda biyu, asrahu min hadha, waɗanda suka fi wannan fitowa ƙarara wajen bayanin cewa a gaggauta kai mutum. Walakinnahuma dha'ifani, sai dai kuma hadisai ne da ifai guda biyan. Walidhalika a'radna anhuma, shi yasa muka kawar da kai, mu kawo su ba. Wato Albani wani lokacin yana rabbi kan waɗansu mutane, akwai waɗanda suka kawo waɗancan hadisan, suka ce ga hadisan da suka fito wa fili, shi kuma sai ya kawo wannan da asri ubil janaza, wanda duk an yi da in